Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 41, 31 da kuma 25. Sai kuma tashar VOA Africa a Jamhuriyar Niger akan mita 102.5. Kana masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya. Kana masu na'uran computer suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masauri assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma Ladan Ibrahim yau ne tare da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniya kawo muku shirin a daidai wannan lokacin a cikin wannan shirin za ku cewa akwai bukatar a inganta ayyukan yan sanda kuma a samar da aikin yi ga matasa muddin ana son tsaro ya inganta kana za ku ji yadda jamhuriyar Niger ta cafke wasu matasa akan zargin tara husumi cikin al'umma ta amfani da hanyoyin sadarwar zamani kana za ku kira mu ne domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wace hanya ko kuma hanyoyi kuke jin ya kamata a bi domin dakile ayyukan sace mutane amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a yau alhamis ne shugaban Amerika Barack Obama ya bude taron kola zango na hudu na karshe kuma gare shi akan tsaron makaman nuclear a nan birnin Washington DC inda ya lura cewa har yanzu duniya na ci gaba da fuskantar barazana daga haɓaka makaman nuclear da Korea ta Arewa ke yi da kuma yuwuwar ƴan kungiyar ISIS na iya tayar da bom mai tururin guba kafin taron shugaba Obama ya gana da shugaban Korea ta Kudu da kuma Prime Minister kasar Japan a fadar White House don tattaunawa akan barazanar Koriya ta Arewa sanadiyar gwajin makaman nuclear da ita Koriya ta Arewa din ta yi a watan Janairu da kuma gwajin makami mai linzami mai dogon zango kuma a watan Fabrairu a bayan wannan ganawar shugaba Obama ya ce muna hada kai a yunkurin mu na yin kashedi da kare kanmu daga barazanar Koriya ta Arewa Ana sa ran shugaba Obama zai yi magana akan Koriya ta Arewa da kuma wasu batutuwan tare da shugaban China Xi Jinping. Amurka tana daukar China babban kawa Koriya ta Arewa a zaman muhimmiya wajen aiwatar da takunkumin da Majalisar Dinkin Duniya ta kafa mata saboda shirinta na haɓaka makamai. A cikin wani sharhin da ya rubuta a jaridar Washington Post, shugaba Obama ya ce manyan shugabannin duniya cikin su har da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya za su takalle irin barazanar da kungiyoyin ta'addanci ke yi ga al'umma
babban lauyan gwamnatin tarayya na kasar Belgium ya faɗa yau Alhamis cewa ana iya tasakiyar mutumin da ake zargi da kitsa hare-haren ta'addanci na Paris zuwa Faransa masu gabatar da ƙararraki sun faɗa cikin wata sanarwa cewa a yanzu hukumomin Belgium da na Faransa za su haɗa su tsara yadda za a tasakiyar Sala Abdussalam zuwa Faransa. A safiyar Alhamis, lauyan da ke kare Abdussalam ya faɗa cewa Sala Abdussalam zai ba jami'an Faransa haɗin kai a binciken da suke yi game da hare-haren da aka kai. Cedric Messi ya faɗa wa manema labarai cewa Abdussalam ba zai ƙi amincewa da batun miƙa shi ga hukumomin Faransa daga Brussels ba. Inda aka kame shi ranar 18 ga wannan watan na Maris bayan da aka shafe watanni hudu ana farautarsa. Ana zargin Abdussalam da laifin taimakawa wajen kitsa hare-haren da ya halaka mutane 130 a babban birnin Faransa.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙasar Turkiya a yau Alhamis wani harin bom ɗin mota ya halaka 'yan sanda guda 6 wasu su 23 kuma sun jakata a birnin Diyarbakir wanda aka saran al'ummar sa Kurdawa ne a kudu maso gabashin ƙasar. A cewar kafafen yada labaran Turkiya, bom ɗin ya tashi ne a daidai lokacin da wata mota ɗauke da zaratan 'yan sanda take wucewa dab da babbar tashar motocin bus ta birnin. Nan take dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin, sai dai wata ƙungiya da ta ɓalle daga ƙungiyar Kurdawa ta PKK ta ɗauki alhakin wasu hare-haren bom da aka ɗana cikin motoci har biyu a Ankara, babban birnin ƙasar a wannan shekarar. An kashe mutane 29 yawancinsu sojoji a ranar 17 ga watan Fabrairu a lokacin da mayakan kungiyar PKK suka auna wata motar bus. 'Yan tawayen Kurdawa kuma sun dauki alhakin harin bom din da ya faru ranar 13 ga watan nan na Maris wanda ya halaka mutane 37 ciki har da maharan guda biyu.
A lokacin da ake yanke hukunci akan yadda aka yi amfani da kudaden gwamnati wajen yin gyara ga gidan shugaba Jacob Zuma, kotun kolin kasar Afirka ta Kudu ta ce shugaban ya keta kundin tsarin mulkin kasar. Kotun ta ce shugaba Zuma zai fitar daga aljihunsa ya biya kudaden da baitulmalin kasar za ta tantance yawansu waɗanda aka kashe wajen yin gyara ga gidan nasa. Yan majalisa daga bangaren adawa ne dai so kai karar shugaban kasar akan cewa gyaran da gwamnati ta ce na inganta matakan tsaro ne sun hada har da wurin ninkaya da wurin ajiye garken shanu da wajen kiwon kaji da wani makekin ɗakin kallon fina-finai. Kiyasin kuɗin da aka kashe ya kama daga dala miliyan 15 zuwa miliyan 20 ne. Kwararru ta fannin shari'a sun ce hukuncin mayar da kuɗin da shugaba Zuma zai yi ba kawai wata nasara ce ba ga 'yan adawa, hakan kuma zai ƙara ƙarfafa masu su tsara tsige shugaban ƙasar. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara sakon da batun tsaro a Najeriya, abinda ya sa ake sace mutane yake neman zamewa ruwan dare. Wannan ya sa na tambayi tsohon kwamishinan 'yan sanda Abubakar Tsab wai ina mafita game da matsalar tsaro musamman yawan sace mutane da ake. Ga bayanin da ya yi muna.
Ban san sun ɗauki maganar tsaro serious ba. Gashi yanzu dama aikin tsaro a hannun 'yan sanda yake, amma 'yan sanda mu ba su da yawa, ba kayan aiki, ba su allowance da zai sa su sau kwazo su yi aiki. Yanzu 'yan sanda ba yawa ko kaɗan, maimakon a ƙara ɗaukar yara su shiga 'yan sanda ya yi musu training ba wannan ba, ko ba haka kurun ba. Yaran nan ne da ba ba su ake su ke yawo, su suke waɗannan ba su aikin yi. In ne kuke samu aiki yana yi, zai samu lokacin zai je irin aikin banza banzan nan ba. Duba sojan nan kada rin da aka kama shi aka shi kai banza. Kowane gari haka ake yi fa. Wala su ba magana ne.
To amma ba a ganin tunda wannan gwamnati ta shigo har ta ba da daman cewa a sake ɗiban 'yan sanda, wasu jami'an tsaro musamman 'yan sanda.
Sanda da yawa a cikin nasu. Yanzu in yace za ku dauki sojoji ba za su yi aikin tsaron ƙasa. Sojoji ba aikin su kenan ba, aikin su ne su haɗe mutum su kashe shi. To yanzu an sa su a cikin garzuwa da abin nan bindigogi, ba su samu irin haƙuri da 'yan sanda suke da shi ba.
Kana jin wannan mataki da gwamnatin tarayya ta ɗauka ba zai wadatar ba, ko kuma ba zai inganta matakan tsaro ba a halin yanzu?
An ƙara lambar 'yan sanda a ba su allowance za su ne kamata a ba su, a ba su kayan aiki, kuma a ba su independent kawai ɗan uwana ne, kada 'yan siyasa wanzu su yi su na su a kan ƙwararsu. Kuma a ƙara masu shari'a ba, masu shari'a a ƙara su, a ba su kuɗi, a ba su kayan aiki. Laifi a ɗaure shi, aka haka ƙwazon su ƙasashe suke yi, laifi ba wanda zai yi laifi a bar shi. To a ƙasar nan in dai kana wani cikin family, babban family ne kai laifi, ba abin da zai same ka.
To ina maganar shugabanci, ina maganar su shugabannin waɗannan jami'an tsaro ya kwana, me ina hankalin kai karkata game da su wanda suke shugabancin daga jami'an tsaro masu farin kaya 'yan sanda?
In dai za a fara gaskiya, ka san shi isasshen ya zuya ya ƙarƙashin gwargwaron sai na aikinsa. Kuma ya kamata 'yan sandan da suka bar aiki wanda aka gasu da wulanin za su taimake aikin tsaro a ƙasar nan, a kira su ba waya dawo su aiki ba, amma sun biya ba da shawara abin da za a yi komai ya yi kyau. In ka je duka ƙauyukan nan za a samu wanda suka bar aiki 'yan sandan da soja suna a ƙauyukan nan. In gwamnati ta yi su nasu, ta ce Allah ku zuba babu information, ku babu labarin abin da ke faruwa a wurarenku, abin da samu dama. To ga yanzu wanda suka retire ko pension ba biyansu, ya daɗe ya kai shekara da wani ba biyansu pension ba. Irin mutanen da kace zo tumakin ya za iya zama koka, 'yan sanda da kansu ma da yawa ba su gidajen kwana, allowance ba biyansu, salary ba biyansu a kan kare, ya za su iso su yi aiki sosai.
Tsohon kwamishinan 'yan sandan jihar Legas kenan Abubakar Tsab game da yadda za a inganta matakan tsaro a Najeriya. A can jamhuriyar Nijar ko matasa hukumomi suka tsare domin an same su don yin amfani da hanyar sadarwa ta zamani domin tada zaune tsaye. Ga su lamu mun da barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Matasan waɗanda aka kiyasta cewa sama da 10 ne sun fada hannun hukumomin na Nijar bayan da aka gano cewa suna yaɗa kalaman ɓatanci, kabilanci da jahanci a shafukan sada zumunta da zumar tada zaune tsaye, abinda hukumomin ke hasashen suna rawa ne da bazar wasu 'yan siyasa musamman na bangaren adawa. Zargin da shugaban kungiyar matasan jam'iyyar Model Lumana Aminu Isiya ya ce kazafi ne da suka saba huskanta daga jam'iyya mai mulki.
Kwana biyu yanzu mun samu labarin cewa an kama su, an tsare su wajen goma shawani da diyakwa. Me an sake saura yanzu goma da a tsare. Cikin goma din akwai mace biyu, guda an san yanta ce guda incident. Don ka ga labarin daga gare mu dangance da wannan abukan namu. Ta hanyar WhatsApp aka ce sun rubuta waɗannan abubuwa, aka ce wannan kuma ce muku waka ce ta yan tarayya, mun saba da ita. Kullum Masudu so tsaye da mutane sai kawo sharing cewal tada tarzoma. Alhalin ku in tada tarzoma ne yau duk duniya ta shaida suka neman tada tarzoma, mu lahiya muka nema.
Hukumomin kasar ta Nijar sun tabbatar da cafke waɗannan matasa da tuni aka wuce da su zuwa gidan yarin Yamai saboda zargin su da yunkurin haddasa hargitsi a ƙasa. Shafukan sada zumunta na matsayin wani dandalin tafka muhawara tsakanin 'yan siyasar Nijar musamman matasa, sai dai wani zubin sukan sauka daga hanya inda suke cin mutuncin shugabannin jam'iyyun juna, kodayake jam'iyyar PNDS mai mulki na ɗora alhakin irin wannan ɗabi'a a wuyan 'yan adawa. Abdullahi Tahe na daga cikin matasan jam'iyyar ta PNDS mai mulki.
Malai in ka ga abin da suke faɗa a ciki zaka sata mahakan gobe Nijar kowa na bugun juna. Musamman ma in ka doki kaman misali wanda ke zamanin kasashen waje sun fi amfani da wanga abubuwan na Facebook domin su kawo rikici a cikin ƙasa. Su ba nan suke ba, kuma su ne ke magana musamman da suna adawa. Gaskiya abu ne ya kamata a tsaye da wannan mutasun masu wannan aikin fisibillahi, domin ba ma adawa suke so ba nan, ba su san Nijar ko kaɗan, kuma cikin abubuwan nan suna ƙawazancin ƙabilanci ko jahanci a ciki, abin da bai dace ba. Kenan ku ba za a dibiyo su ba, kullum suna ta wannan abun.
Zaman doya da manja ya ƙara ƙamari tsakanin 'yan adawa da masu mulki tun bayan da aka bayyana shugaba Isu Muhammadu a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da ya gudana a ranar 20 ga watan Maris. Yayin da masu mulki ke zargin 'yan adawa da yunkurin tada zaune tsaye, su kuwa 'yan adawar na kallon hukumomin na Nijar da yi wa magoya bayansu bita da kullin siyasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To ma da har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Muna sauraron kiranku.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To madalla, mun samu kira na farko daga Kwara. Wane ne daga Kwara? An hanya ko lan ya tsinke ne daga kwara wane ne to bari mu je Niger duka jawahin ruwa daga kwara muna Niger yanzu waye a Niger
bala na buta ne na tarawa kanji
to bala na buta me ra'ayinka game da wannan batu
wallahi ban saurari madurin da ake magana akan sa ba saboda wannan buɗe rediyo ba lokacin
to in ka buɗe kaji muna magana ne ya za a yi a rage yawan sace mutane ana garkuwa da su
okay magana tsaro kenan
insha Allah
to ni abin da a shawara ta bangaren tsaro dama tsaro ya dogara daga al'ummar kasa ne bai dogara daga yan sanda sojoji da sauran SS ba duka
kowa da kwana da rawar da zai taka
ya dogara kanshi
to mun gode bala na buta muna cikin Niger har yanzu wane ne daga Niger wane ne daga Niger
Ibrahim ne mai wanke hula daga garin Maigodiya
to Ibrahim me ne ra'ayinka game da wannan batu
to ra'ayina game da magana tsaro gaskiya gaskiya ne ba a kwatantawa ba
to me yasa ka ci haka na
to dan saboda duk inda aka ce za a ware kuɗi a sa a bangaren tsaro to wanda ya kamata shi aiki akan shi ba sa yi
ha kake gani
kwarai kuwa gashi a zahiri muna gani
to ku kuma mutanen gari fa ba ka jin kuna da rawar da kuma ya kamata a ce kun taka
kwarai kuwa lallai akwai rawar da ya kamata mu taka mu ba su gudunmuwa su akan ainihin hukumomi haka
to mun gode Ibrahim da wannan ra'ayi naka
eh masha Allah
to har yanzu mun to ga mu a jigawa waye a jigawa kai jigawa ma ya tsinke subhanallahi to a ci gaba da kokartawa muna magana to Bauchi wane ne daga Bauchi wane ne daga Bauchi
Abdul Karim Adamu ne daga Bauchi
to Abdul Karim me ra'ayinka game da wannan batun
ra'ayina gaskiya hukuma ne hukumar tsaro ne ba ta bada tsaro da ya kamata
ha kake jin
haka nake ji
amma hukumar tsaro kana ganin ya kamata a ce ita kada an bata da kashin mahaukacin kare
eto mu ma jama'ar gari ya kamata a ce ana tsaro sosai ana tagaza musu
to mun gode Abdul Karim kwarai da gaske bari mu je Kebbi kuma wane ne a Kebbi
salamu alaikum Ladan Ibrahim Ayawa
wa alaikum assalam
kana magana da Alhaji Hassan Dani Fandu mai Kifi Ado Ekiti gundumar lalaba argungun loka gama jihar Kebbi Najeriya
to Alhaji Hassan me ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa yau
gaskiya Lare Ibrahim Yawa game da tsaro da Najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Me yasa?
Wallahi Lare Ibrahim Yawa mu kawai ma bamu ci ba balakana biranan.
To amma baka jin ya kamata akwai abin da ya kamata kuma ku yi.
To abin da ya kamata mu ma mu yi Lare Ibrahim Yawa duk da yu kama aikacin gwamnati ya danka da shi sai ya ce kai dan fashi da makami ne. To me za a yi?
To Allah ya sauka.
To ba da Allah gaskiya ya kamata gwamnatin tarayya ya tashi tsayin daka ya kwato mun haƙƙin mu ga azzalumai
mun gode Alhaji Hassan bari mu je Zaria kuma waye daga Zaria
to assalamu alaikum
wa alaikum assalam
Musa daga garin Kwangila member kungiyar Taska
to Musa me ra'ayinka
game da
muna magana ne akan sace mutane
kasa a gwiwa
eh me ya kamata a yi
kokarin nuna bata gari kuma shi a jami'in tsaro bai kamata ya zama abokin gaba ga farar hula ba ko yaya mutum ya ga mutumin da zai cutar ya kamata ya kokari ya gaya ma jami'in tsaro yadda za a samu saukin waɗannan abubuwa sannan kuma addu'o'in da muke yi mu ci gaba da yi kar mu fasa Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu baki daya nagode Musa da garin Kwangila
mu ma mun gode Allah ya sa ku ɗan Najeriya sun ji wannan shawara ta haka bari mu je Katsina waye a Katsina
kana magana da Alhaji Haruna Inda Entumaki jihar Katsina
to Alhaji Inda Haruna Inda Entumaki
wato a halin gaskiya yadda mutane kasa yayi yawa yanzu mutane suka yawaita ya kamata gwamnati ta ƙara yawan jami'an tsaro kuma mutane su zamana cewa suna sa ido suna ganin irin mutanen da suke tare da su musamman baki da suke shigowa garuruka masu gari da masu unguwanni da sauransu su sa ido su gan shin su wane ne
wato a koma irin tsarin da kenan in mutum ya shigo unguwa mai unguwa ya san shi
yawa
hakimi ya san shi ya kai ga mai gari to mun gode Alhaji da Haruna
ta ƙara yawan jami'an tsaro da fatar a tashi lafiya
mun gode Alhaji Haruna inda bari mu je Benin waye a jihar Benin a Benin
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
yahaya sagana shine daga nan awayin cikin kuma a jaja ta shara Odo Benin state
to yahaya me ra'ayinka
to ra'ayina shine game da magana tsaro ko dai zan dai hukumi na iyaka yansu amma dai shugaban kasa shi mutsakarin ga jama'an tsaro yan sanda da sojoji
ko
ana samun zaman lahiya a wannan kasar tamu Najeriya saboda wannan yan ta'adda masu kwashe mutane
suna garkuwa da
su
to mun gode Yahaya bari mu je Port Harcourt kuma waye a Port Harcourt
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ni Almagami daga Port Harcourt.
To, Usaini Almagami, me ra'ayinka?
Ra'ayina ya kamata a ce ɗan sanda su mai da hankalin su akan maganar tsaro.
To, yanzu ba su
yawanci na'am.
Kana ganin yanzu ba su ya kokarin su kenan?
Ba sa ya kokarin su kashi 90 cikin 100. Sakamakon indai kana mota za ka ga bukatar su naira 50 mafi muhimmanci ma a nan kudancin Najeriya. Wannan shi ne abin da na sani domin ni direban trailer ne.
To, Malam Hussaini Almagami.
Allah
sa jami'an tsaro sun ji wannan kuka naka.
To, mun gode.
Bari mu je Taraba kuma waye a Taraba?
Ah, sunana Suleiman daga Taraba.
To, Suleiman, me ra'ayinka game da wannan batu?
A ra'ayina da farko dai dole ne mu jinjina a wannan gwamnati da kokarin da ke kawo zama lafiya a ƙasar nan.
To.
Lallai hakika in dambuwe yawa ba ya jin mai
haka masu magana su kace
kata-kata lamarin tsaro a ƙasar nan saboda haka gwamnatin tarayya ta yanzu tana kokari kwarai da gaske abinda ya kamata mu yi mu talakawan ƙasa shi ne mu ci su da addu'a mu ba da gudunmawanmu a matsayinmu na 'yan ƙasa ta hanyar nuna ko kuma ba da bayanai game da ɓata gari sannan mu kanmu mu zama mutane kwarai saboda ba zai yiwu a ce kai mutumin banza ne sannan kuma ka samu shugabanni na kwarai su maka aikin da ya kamata ba.
Saboda
haka abinda ya kamata mu 'yan ƙasa mu taimaka wa jami'an tsaro sannan mu wa ƙasa addu'a mu kuma mu zama mutanen kwarai.
To mun gode Malam Suleiman bari mu je Bauchi kuma waye a Bauchi?
Malam Ezekiel ne daga Bauchi.
Malam Ezekiel to me ra'ayinka amma ka dan rage rediyonka.
Ra'ayina shi ne ya kamata shugabanni su tabbatar da gaskiya da adalci cikin duka abin da suke yi.
To, kana ganin nan ne matsalar take.
Duk wanda aka sashi a madafin iko ko gwamna ne ko shugaban kasa ko waye ne da ya tabbatar da gaskiya da adalci.
To, mun gode Malam Ezekiel.
Yawa, na gode.
Da wannan ra'ayi naka.
To,
yanzu bari mu je Kebbi kuma waye a Kebbi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Yahaya ne daga Kebbi suke zuru local government bedwar.
To Yahaya, me ra'ayinka game da abin da muke tattaunawa?
To ra'ayina shine gaskiya abin da ke jawo yanda abubuwa kama mai lahi a sake shi.
Ha kake gani?
Shi ke kamo na waɗannan matsaloli.
To.
Ma'aikata su kama masu lahi su saki.
Sai su sake shi.
Abin da ke kamo na. Sai su sake shi. Duk shi ke kamo na waɗannan abubuwa.
To kana gani idan an magance wannan to mun gode kwarai wa alaikum assalam mun gode Malam Yahaya bari mu je Maiduguri kuma waye a Maiduguri
Assalamu alaikum ina zan jari Adam
wa alaikum assalam Adam to me
Alhaji jari Adam daga Maiduguri
Alhaji Adam
jari Adam
to me ra'ayinka game da wannan batun da muke tattaunawa
ra'ayina shi ne batun tsaro ya kamata masu tsaron nan tudin da kamar yadda wani yamma da yanzu a abin da mun yi kamar da wa'an tsofin ma'aikatan da aka sallama ya kamata a kira su a ba su wani allowance su dinga taimakon mutane da kuma su masu tsaron a ba su irin labarai da ke suke
wata abin da Hausa ke cewa da tsohon zuma ake magani ko a rika wanda basiran su
ba haka kuma jami'an tsaron nan ɗan sanda da muke da su a Najeriya bai san mu ba.
To mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka. Kira daga Maiduguri ne, kira na ƙarshe da zamu dauka.
To yanzu kuma sai sharhi mare Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Fiye da mutane 70 aka kashe yayin da wasu fiye da 300 suka samu raunuka a sanadiyar wani harin kunan bakin wake da aka kai a wani filin shakatawa a Lahore ta kasar Pakistan. Akasarin waɗanda aka kashe ne mata ne da yara. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya soki harin da aka kai a lardin Punjab da babban murya da kuma cewa abin takaici ne. Jama'atul Ahla wanda ta balle daga kungiyar Taliban ta kasar Pakistan ta dauki alhakin kai waɗannan harhare. Ta ce ta kai waɗannan harhare ne akan Kristoci, ko da yake daga baya an gano cewa mafi yawan waɗanda suka mutu a wannan harharen musulmai ne ba Kristoci ba. Prime Minister kasar Pakistan Nawaz Sharif ya sha alwashin kawar da aqidar tsatsauran ra'ayin addini daga kasar bayan harin da aka kai ranar Lahadi. Ya ce manufarmu ita ce ta kawar da tsatsauran ra'ayi daga zukatan mutane wanda ke barazana ga zamantakewarmu. Tilas mu kai wannan yakin ga 'yan ta'adda kafin su kai ga 'yan kasanmu wanda basu ji basu gani ba. Jama'atul Ahla ta dauki alhakin kai manya-manyan harhare da dama a shekaru biyu da suka wuce. A can baya ta kai akalla harhare biyu a Lahore, ɗaya a coci a shekarar 2015, wani kuma a tashar iyaka ta Wagar da ke tsakanin Pakistan da India a shekarar 2014. Ƙasar Pakistan mai yawan mutane miliyan 190, kimanin kashi 1.5 cikin 100 na jama'ar ƙasar mabiya addinin Kirista ne, su ma kuma suna cikin al'ummar da 'yan tsagenan ke kaiwa hari. Allah misali, a shekarar 2013 an kai wani harin ƙunan bakin wake a wani coci a Peshawar wanda ya yi sanadiyar mutuwar fiye da mutane 100. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce waɗannan harhare na ƙara jawo hankalinmu domin kawar da ta'addanci a duniya. Amurka za ta ci gaba da yin aiki da ƙawayenta a Pakistan da yankin domin yaƙar barazanar ta'addanci. Sharhin muryar Amurka ne wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Kuma shi ne gare shi ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a taƙaice.
A yau Alhamis ne shugaban Amurka Barack Obama ya buɗe taron ƙola zango na huɗu na ƙarshe kuma gare shi a kan tsaron makaman nukiliya a nan birnin Washington DC, inda ya lura cewa har yanzu duniya na ci gaba da fuskantar barazana daga haɓaka makaman nukiliya da Koriya ta Arewa ke yi, da kuma yiwuwar 'yan ƙungiyar ISIS na iya tayar da bom mai turarin guba. Babban lauyan gwamnatin tarayya na ƙasar Belgium ya faɗa yau Alhamis cewa ana iya ta saƙe mutumin nan da ake zargi da kitsa har-haren ta'addanci na Paris zuwa Faransa. Masu gabatar da ƙararraki sun faɗa cikin wata sanarwa cewa a yanzu hukumomin Belgium da na Faransa za su haɗu su tsara yadda za a ta saƙe Sale Abdeslam zuwa Faransa. A ƙasar Turkiyya kuma a yau Alhamis wani harin bom ɗin mota ya halaka 'yan sanda guda 6, wasu su 23 kuma sun jakata a birnin Diyarbakir, wanda akasarin al'ummarsa Kurdawa ne a kudu maso gabashin ƙasar. A cewar kafafen yaɗa labaran Turkiyya, bom ɗin ya tashi ne a daidai lokacin da wata mota ɗauke da zaratan 'yan sanda take wucewa dab da wata babbar tashar motocin bas ta birnin. Nan take dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin, sai dai wata ƙungiya da ta ɓalle daga ƙungiyar Kurdawa ta PKK ta ɗauki alhakin wasu hare-hare na bom da aka ɗana cikin motoci har 2 a Ankara, babban birnin ƙasar, a cikin wannan shekarar.
To madalla, da taƙaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai gobe da sahi a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki ko har da shirin nan na lafiya uwar jiki na Jummai Ali. Yanzu Amadu Kwaro kuwa nan sashen Hausa, musamman Maryam Dauda ta taya ni gabatarwa. Sai Julie Gresham wata ba da umarni da injiniya mu na wannan lokaci, wato injiniya Robert Wagner. Ni Ladan Ibrahim ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara saunin lafiya.